بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kwanan wata goma ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda shine ya dace da 25 ga watan 9 shekara ta 2023 shekara miladiya. Zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljin wa shaitan, wallafar babban malami al-sheikh Wahid Abdusalam Mali hafizahullahu ta'ala. Idan ba a manta ba, zamu tashi ne a farkon al-hismu sabi ashara, katanga ko kariya ta 17 daga cikin katangu da malam ke lissafo mana, wanda za su katange mutum insha Allahu ta'ala daga farmaki na shaitani. Wannan katanga ta 17 ita ce hibbul lisan. Hibbul lisan, kiyaye harshe. Malam yace yaqulu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, babban malami Muhammad ibn Abi Bakar ibn al-qayyim al-jawziya alayhi rahmatullah, yake cewa wa amma fudul al-kalami, amma ka gararar zance, fa innaha تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل الشيطان. مداخل للشيطان يتي أما كاقرار رزن تي حقيقة تنابو إيوا باوا قوة سئرن قوبا تشري دقات كم مشغا دقات كم مشغو جيد الشيطان كني أمباني لسوزن حالك دقنا أدم أبن أكيني في درار رزن تي شيني زن تن دباشي دوانا أمباني أدونيا متنكو على هرسا wanda da yinsa da rashin yinsa duk ɗaya ne. Idan mutum ya yi shiru bai yi ba, ba wata matsala. Idan kuma mutum ya farta shi ko da babu matsala, to amma wani lokacin zai iya ja masa wata irin wata matsala ta daban. Malaka fa imsaku fudulil kalami, amma kaga rike da kiyaye rarar zance, ya suddu anhu tilkal abwab kulliha, za su toshe waɗannan ƙofofi na shaitani gaba ɗayansu. Malai cewa kam min harbin, nawa nawa ne daga yaƙoƙi da suka faru, jarrat ha kalimatun wahida, wanda kalma ɗaya ce da wani ya farta ya haifar da wannan yaƙin. Yaƙin da ya haifar da zubar da jina ne, da sarayar da dukiyoyi, da rugujewar gari ko ƙasa gaba ɗaya, wanda duk waɗannan abubuwan sun faru ne sakamakon wata kalma guda ɗaya kawai da wani ya furta, ita ta haifar da wannan yaƙin. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li mu'adh, malai ta hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ga mu'adh dan jabal, Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda, yace wa hal yakubbu an-nasu ala manakhirihim bin nari illa hasa'ida al-sinatihim. Annabi yace menene shin akwai abin da yake kifar da mutane a cikin wutar jahannama su shiga da hancinsu su fada ta ɓangaren hancinsu, illa hasa'ida alsinatihim, face abin da harshensa yake girba? Na tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. A cikin wancan hadisi sananne da duk mun karanta shi a cikin arba'una hadisi, wanda na tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ciro harshensa ya rike, ya ce da ma'az ɗan jabal, kuffa alaika hada, ka yi riko da wannan, ka kiyaye wannan. Sai ma'az ɗan jabal yake cewa ya rasulullah, wa inna la mu'akhaduna mimma natakallamu bihi, yanzu za a kama mu akan abin da muke yin magana da shi, abin da muke furtawa, zantuttukan da mukan yi tsakaninmu da 'yan uwanmu, shi ma za a kama mu akansa. Sai annabi ya ce, sakilat ka ummuka, mahaifiyarka ta yi wabinka. yace shin akwai abin da ke sawa a sanya mutane a cikin wata jahannama su fada da fuskokin su hancin su ya bugu da ƙasa akwai abin da yake sa ai musu haka illa hasa'id al-sinatihim face abin da harshen su suka girba girba girban harshen su abin da harshen su ya furta mai kyau ko mara kyau wanda yake gani ba komai bane ya fade shi ai su suke sa ai musu irin waɗannan abubuwa wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabul iman babu ma jaa fi hurmati salah haka na Imam Ibn Majah ya fitar da shi hadisi ne lamba ta 3973 a cikin kitabul fitan babu kaffil lisan fil fitna Imam Ahmad dan Hanbal shi ma ya fitar da hadisin a cikin Musnad nasa Imam al-Hakim an-Naisaburi shi ma ya fitar da hadisin a cikin Mustadrak nasa haka nan Imam al-Hakim ya inganta shi a cikin akan sharh din Bukhari da Muslim Imam az-Zahabi ya tabbatar da shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani shi ma ya tabbatar da ingantawar da Imam az-Zahabi malai yace aktharul ma'asi innama yuwalliduha fudulul kalami wan nazar malai yace kaga mafi yawan laifuffuka da sabo da sukan faru daga mutum malai yace ai abin da ke haifar da su shine rarar zance da kuma rarar kallo da mutum yake wanda bai zama masa dole ba mutum ya bude idan sa ya kalla abin da bai kamata ba da kuma zance da magana da mutum yake wacce bata zama dole ba to waɗannan sune galibi sukan ja mutum zuwa ga abin da yake na saban Allah wahuma awsa'u madakhilish shaitan malai yace kaga waɗannan abubuwan guda biyu kuma sune mafiya yalwar a mashigar da shaitan yakan shiga wajen halakar da mutane babu abin da shaitan ya fi amfani da shi a cikin gaban dan adam gaba daya wajen halakar da dan adam kamar waɗannan abubuwan guda biyu ido da harshe shi yakan fada ido kuma ya kalla to waɗannan sune manyan mashigan da shaitan kan yi amfani da su wajen halakar da dan adam fa inna jarihataihima la yamla'ani wa la yas'amani malai yace saboda su gabbai na ido da harshe la yamla'ani ba sa cika wala yas'amani ba sa kuma kosawa ba sa gajiyawa bi khilafi shahwat al-batn malai yace sabanin sha'awar ciki shi ciki idan ya cika to koda ka zuba masa wani abu ba zai dauka ba idan ma mutum bai yasa ba sai dai ya amayo shi fa innahu idham tala'a saboda shi ciki yadda yake idan ya cika lam yabqa fihi iradatu lit'am zaka samu babu sauran sha'awar abinci a tattare da shi dan lokacin da mutum ya ci abinci ya koshi gwargwadon gejin sa to sai kaga baya sha'awar komai duk dadin abu duk yadda yake son abu da idan cikin sai ya shiga sai kaga baya sha'awar sa me yasa saboda babu gurbin da za a sa shi wa amma al-ayn amma kaga ido wal lisan da harshe falau turika inda su zaka kyale su su ta zuba su ta aiki lam yaftura min an-nadri wal kalam to ba za su gajiya ba ba za su kosa daga kallo ko zance ba haka sha'anin ido yake inda zaka bude shi ta kallon abu to zai ta yi ne tsawon lokacin da ka kyale shi haka nan baki in zaka sake shi ta magana zai ta yi ne lokacin da ka kyale shi ba kamar ciki bane da sauran gabbai wanda suna gajiya da abubuwan da suke aikatawa malai yace fajinayatuhuma shi sa laifin da suke jawo wa ma'abocin su muttasi'atul atrafi mai yalwar gefe da gefe ne kasiratu sha'bi a mai yawan taruwa ne azimatul afati mai kuma yawan jawo mutum matsala ne a cikin rayuwarsa wannan maganar malam ya dauko ta ne daga cikin at-tafsirul qayyim na babban malami ibn al-qayyim alaihi rahmatullah malai ce yaqul al-ghazali alaihi rahmatullah babban malami abu hamid al-ghazali Allah ya masa rahama yake cewa al-lisanu rahbul maidan yace kaga harshe abu ne da yake da yalwar fili yake da yalwa matuƙa kwarai da gaske laysa lahu maraddun babu wani abu da ke komar da shi ko ya juyar da shi wala li mujalihi muntaha wa haddun sannan fagen harshe ba shi da iyaka ba shi kuma da ƙarshe idan ka sage shi kawai zai ta yi ne, zai ta zuba, zai ta magana, in ta alkhairi ce ta jawo maka alkhairi, in ta kishiyar alkhairi ce ta kai ka inda ba shi kenan ba. Malaysia lahu fil khairi majalun rahmu, shi harshe yadda yake idan ka sage shi a fili ko fage na alkhairi, to yana da yalwa kwarai da gaske, za ka samu alkhairi mai yawa ta dalilinsa. Za ka yi zikiri, za ka karanta alkur'ani, za ka yi salatin annabi, duk wata magana mai kyau, umarni da kyakkyawa hani daga mummuna, duk za ka yi su da harshe, kaga wannan da aiki ne na alkhairi kuma mai yalwa. Saboda haka yanzu daga nan wajen, daga yanzu in ka ce za ka ba kanka awa ɗaya ka yi ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, za ka yi ta yi, za ka yi ta yi in dai ka sa kanka kuma ba za ka jaji ba. Amma yadda kuma idan ka sa kanka za ka zauna ka yi ta surutu ɗan awa ɗayan nan kawai, magana kake mara amfani hira ce kawai ta duniya, shiga haƙƙin wani ne, gulma ce, cin naman wani ne da sauran abubuwa, to haka harshe yake. Idan ka sake shi ta ɓangaren alkhairi yana da yalwa. Haka nan wala hufi sharri zailun sahbun, idan ma ka sake shi ta ɓangaren sharri to yana da jela wacce take sakakkiya wanda zai ta faruwa ta dalilinta. Malaice faman atlaqa azbatal lisan, wanda duk ya saki daɗin harshe, daɗin magana ta ɗauke shi, ya saki bakinsa yake ta zuba, wa ahmalahu marhal anad, ya kuma yi sakaci da harshe, ya sakan masa linzami, malaiti salaka bihi shaitanu fi kulli maidan, to shaitan zai yi amfani da wannan damar shi kuma ya bi da shi ta kowace irin fili mara kyau ta hanyar da zai halakar da shi. Wa saqahu ila shafa zurfin har, sannan zai tunkuɗa shi ya ja shi zuwa ga bakin gabar da za ta rubuta da shi. Ila ayya batarrahu ila daril bawar, har zuwa kuma inda zai tilasta shi ya kai shi zuwa shiga gidan halaka, shi ne wutar jahannama. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu. Malaka wala yakubbu an-nasu fin-nari ala manakhirihim, babu abin da ke tunkuɗa mutane su shiga cikin wutar jahannama ta kan fuskokinsu, su fada da hancinsu, illa hasa'ida alsinatihim, face abinda harshensu yake girba. Wala yanju min sharri lisan, malaka wala yanju min sharri lisan, babu wanda ke iya kubuta daga sharrin harshe, illa man qayyadahu bi lijami shar'i, sai wanda yayi kokari a ya kayyade harshensa, ya kiyaye shi daga linzami na shari'a, ya sarkafa wa harshen sa linzami na shari'a, ya kasance ba zai faɗi komai ba sai abinda shari'a take so, ba zai furta komai ba sai abinda shari'a ta yarda da shi, to wannan shine babban wanda zai cimma wariyar harshen sa. Malaka fala yutliquhu fima illa fima yanfa'uhu fid dunya wal akhirah, ba zai saki harshen sa ya ta magana ba cikin abinda ba shi da amfani sai cikin abinda zai amfane shi duniyarsa da kuma lahirarsa. Wa yakuffuhu an kulli ma yukhsha gha'ilatuhu, ya kuma kame harshensa daga dukkan abin da ake jin tsoron bacinsa da barnarsa, ake jin tsoron bacinsa da barnarsa ko kuma ake jin tsoron sharrinsa. Malaka fi ajilihi wa ajilihi, a duniyarsa ko kuma a lahirarsa. Malaka intaha, maganar da aka dauko daga Imam al-Ghazali a cikin al-Ihya wa Ulumuddin ta kare anan wajen. Wa alam ya akhi, malam wahidi yace, ka sani ya kai dan uwana, rahimakallahu, Allah ya maka rahama, annal lisana, haqiqa harshe, huwa a'zamu alatin lishaitan, shine mafi girman na'ura da shaitan yakan yi amfani da ita, istihwa'il insani, wajen mamayar dan adam, walidha kana hibbul lisani min a'zami tahsinatil insan, shi sa ya kasance kiyaye harshe na daga cikin mafi girman kariya ko katanga da mutum zai rika tsakaninsa da shaitan, dubu shaitan tsakaninsa da shaitan. Wa na'ani bi hifzil lisan, malaka abinda nake nufi da kiyaye harshe, iddatu umurin, wasu al'amura ne kamar haka, ga su malam zai fara jero mana su, yanzu malam zai fara jero mana abubuwan da kowanne ɗaya daga cikin mu ya kamata ya kalle shi, ya kiyaye harshensa daga gare shi, wanda kowanne ɗaya daga ciki ma'anar kiyaye harshe tana gasgata a kansa. Idan kai ɗaya baka yi ɗaya ba, to kana cikin matsala. Idan ka kiyaye wani abin daga cikinsu, baka kiyaye wani abin ba, kana cikinsu. Dukkanin abubuwan da za mu ambata gaba ɗaya, lallai ya kamata mu mai da hankali wajen kiyaye su. na farko ma lai ce hifdul lisani anil kalami fi ma la ya'ni shine mutum lalle ya kiyaye harshen sa cikin duk abin da bai shafe shi ba cikin duk abin da ba a tsoma shi a ciki ba cikin duk abin da ba a kasa da shi ba yace sai ya dauka lalle mutum ya kiyaye kansa daga wannan malai yace wa zalika li annahu tadyi'un lil waqti alladhi huwa ra's mal al muslimi yace saboda mutum ya rinka tsoma kansa cikin abin da bai shafe shi ba cikin abin da ba a kasa da shi ba ce lalle bata lokaci ne wanda kuma shi lokaci shine kan shine jarin babban jari na dukiya ta dan adam da yake da shi lokaci shine dan adam shine lokaci idan ka kalli mutum gaba ɗayan sa zaka ga yana tafiya ne yana kaiwa da komowa ne akan lokaci duk lokacin da awa ɗaya ta wuce to wani bangare na dan adam ya ragu idan kwana ɗaya ya wuce to dan adam ya ragu har zuwa numfashin sa na ƙarshe wanda da ya numfasa shi Allah madaukakin sarki zai jara ransa to shi kaga dan adam yana tafiya ne yana kaiwa da komowa ne gaba ɗaya akan lokaci idan lokaci yana da irin wannan muhimmanci lalle bai kamata mu yi wasa da shi ba mu tozartar da shi mu yi abinda ba zai amfane mu ba a cikin sa malai ce faqad kana bi imkanihi ay yastaghillahu fi dhikrillahi azza wa jalla fayanalu bihi al-ajr al-kathir malai ce to lalle ne mutun zai iya yayi amfani da lokacin sa wajen ya ambaci Allah subhanahu wataala wanda zai samu lada mai yawa sakamakon ambatan Allah subhanahu wataala da yayi a cikin wannan lokacin nasa fal kalamu fi ma la ya'ni lalle zance cikin abinda bai shafi mutum ba in lam yakun fihi darar koda bai kasance a cikin sa akwai wata cutarwa ba ma'ana koda baka ci naman wani a cikin sa ba koda baka gulman wani ba koda baka annamimanci ka hada fada ba koda baka zagi wani ba a cikin zancen da bai shafe ka ba fa fihi al khasaratu malai ce to a cikin sa akwai asara wa tadyi'ul ajr a cikin sa akwai tozartar da lada me yi asarar da mutum yayi yin amfani da wannan lokacin wajen ambaton Allah yin amfani da wannan lokacin wajen yin abin da zai amfane ka yanzu mutum ya tafi da shi wajen yin abin da ba zai amfane shi ba a duniya sa ko a lahira sa wannan asara ce malaka walidhalika qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ne ma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace min husni islamil mar'i na daga cikin mafi kyawun musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi shine mutum ya bar abinda bai shafe shi ba ya bar abinda ba ruwansa wannan hadisi rawahu tirmizi imamu tirmizi ya fitar da shi wa hassanahu an-nawawi imamu an-nawawi ya hassana shi fa qala aiban haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wata riwaya yace man samata naja wanda duk yayi shiru to ya kubuta sai ka faɗa za a kama ka da abin da ka faɗa sai ka ce za a ce ka ce sai ka furta za a ce ka furta to idan kai shiru fa duk yadda mutun ya so ya kama ka da laifi in dai akan magana ne babu yadda zai dake saboda baka ce ba shi sai annabi yace man samata naja wanda duk yayi shiru to ya kubuta wannan hadisi imamu tabarani ya fitar da shi da isnadi wanda yake jayyid meda al-hafiz al-iraqi ya fada to ina gani anan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana sai mu dora daga inda muka dakata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi